sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 1931 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Lol FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma shafukan mu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, da fatan an waye gari lafiya. Amina Bahari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi, sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu ziyarci duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, barkamu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Bakeri. Ana samun karuwar ƴan majalisa na Republican da ke niyyar bada goyon baya ga shugaba Donald Trump a yunkurin sa na juya sakamakon zabe, inda suka yi alkawari nuna kin amincewa da sakamakon zaben kasar idan majalisun kasar suka yi zama akan tabbatar da ƙuri'un wakilai da suka baiwa zababben shugaba Joe Biden nasara. Senator Ted Cruz na jihar Texas ya sadar a jiya Asabar cewa wata hadakar sanatoci 11 za su marawa yunkurin Donald Trump baya na kalubalantan kokarin sace abin da Amurkawa suka zaba. Wannan batun na zuwa ne bayan da Senator Josh Hawley daga Missouri, wanda ya fara kalubalantar shugabannin majalisar dattawa cewa zai karu da 'yan Republican a majalisar wakilai su kalubalanci tattarin ƙuri'un jiha a zaman bai daya da majalisun za su yi a ranar Laraba. Shugaban masu rinjayi a majalisar dattawa Mitch McConnell ya yi kira ga 'yan jam'iyyarsa kada su kalubalanci jami'an zaɓe wanda ba su siyasa kuma suka gudanar da zaɓe cikin gaskiya da adalci. Kungiyoyin rajin kare haƙƙin bil'adama a Najeriya suna barazanar ɗaukar matakin doka bayan kamawa da kuma tsare mai kamfanin jaridar yanar gizo ta Sahara Reporters kuma tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa Omoyele Sowore, wanda 'yan sanda suka kama shi a wani gangami da ya shirya a jajibirin shiga sabuwar shekara. Masu fafutuka a wurin taron sun yi kokarin hana kama shi yayin da 'yan sanda suka isa wurin gangamin a Abuja a cikin motoci 7. Kana suka kama Sowore da wasu mutane da dama ta hanyar da bai dace ba. 'Yan sandan ba su ce komai ba game da kama ɗan rajin da ya janyo musu suka daga kungiyoyin rajin kare haƙƙin bil'adama. Wata kuma kungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta Sarrafa a takaice ta ba da wa'adin sa'o'i 48 a sako Sowore da aka kama a ranar Juma'a ko kuma ta kai gwamnati zuwa kotu. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa a jiya Asabar cewa babu wani sojan Amurka da ya mutu a Afghanistan a cikin kusan shekara guda, lamarin da ya danganta da shirin zaman lafiya da gwamnatin Trump take gudanarwa a ƙasar wanda yake daidaita. Washington ta kammala yarjejeniya da kungiyar ta'addancin Taliban a cikin watan Fabrairu domin kawo ƙarshen yakin Afghanistan na shekaru 19. Wannan fahimtar juna mai cike da tarihi ya fara ne da kwashe sojojin Amurka a huskar farko daga ƙasar da take Asiya ta Kudu. Yarjejeniyar ta kuma buɗe tattaunawar zaman lafiya kai tsaye tsakanin Taliban da gwamnatin Afghanistan mai samun goyon bayan Amurka a cikin watan Satumba domin tattauna batun raba madafun iko a matsayin matakin farko na kawo ƙarshen yakin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sama da mutum 1,200 da suka je gidan rawa ake zargin su da take ka'idojin coronavirus a wani taron rawa da ya sabawa doka da aka gudanar a arewa maso yammacin Faransa da ya zo ƙarshe da tashin hankali tsakanin masu rawar da 'yan sanda. 'Yan sanda sun gaza hana yin wannan taron wanda aka yi a ɓoye, wanda ya tattaro kusan mutum 2,500 daga daren ranar Alhamis a wasu wuraren ajiyar kaya guda biyu a Lyon da ke kudancin garin Rennes a Brittany. A ƙarshe an kashe sojojin Faransa guda biyu a jiya Asabar yayin da motar su ta hau kan wani abin fashewa a arewa maso gabashin Mali 'yan kwanaki bayan da wasu sojoji uku suka mutu a irin wannan hanyar, a cewar fadar shugaban ƙasar Faransa. Shugaba Emmanuel Macron ya bayyana juyayinsa game da jin mutuwar Sergeant Yvonne Huyen da kuma Brigadier Luke Reza a yankin Meneka, a cewar wata sanarwar fadarsa. Hoyen mai shekaru 33 ita ce soja mace ta farko da aka fara tura ta a yankin Sahel tun da Faransa ta fara aiki a wurin. Reza mai shekaru 24 dukkanin su jami'an runduna ta musamman ne da suka kware wurin tattara bayanan sirri.
Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole.
Shirin BOA Hausa kasuwa a kai miki dole. Kasuwa
to masu sauraro barkamu da warhaka, barkamu da fake kasancewa da ku a daidai wannan shirin na kasuwa a kai miki dole. Yau dai mun zaga daga cikin dadan kasuwanni a jihar Adamawa. Wannan kasuwa ko ita ce kasuwar Gwari, inda zaka tada akwai gwarin da aka sani na tattata sai albasa, tumatir, tade bangare kuma akwai gwari inna su abin da shafi kayan marmari irin su lemu da makamantan su. Amma yanzu muna bangaren wanda suka soma zama a wannan kasuwa, ina nufin na ke intatasi da albasa. Allah shi gafarta, yanzu haka ina tare da ɗaya daga cikin shugabannin wannan kasuwar Gwari.
Da wani ke magana ne?
To, kana magana da Alhaji Isa Adamu, ita ce chairman na Gwaru Traders Association Adamawa.
To, ana ko dai chairman mai girma, chairman na san wannan tsohuwar kasuwa ce, ko za ka iya tuna kamar irin daɗewar da ta yi ko shekarun da ta yi?
To, gaskiya alhamdulillahi zan iya cewa wannan kasuwa ta mu ta Gwari, zan iya cewa ni dai ina yaro na tashi na tsinci kaina a cikin ta, kuma gashi yau Allah ya waye gari ni ne ma shugaba a cikin wannan kasuwa. To kaga zan iya cewa dadewanta yana da yawa, wanda ni ma kaina yanzu na bawa 40 baya ko kowace sama da haka.
Alhaji Isa, kamar yadda aka sani a baya da kasuwar nan ba nan take ba, tun ana tsohuwar kasuwar Jimeta haka zo ne da san su, ko aka dan tuna baya dan tarihin wannan kasuwa?
To gaskiya kamar irin yadda kamar nake gaya maka a daurin sauran shekaru na da na tsinta da kuma wanda wato magabatan mu suka yi kenan, lokacin da na san muna cikin ana tun muna tsohon kasuwa kamar yadda ka faɗa, aka dawo Shafin Complex, daga nan kuma shine muka dawo Faluja, wannan wanda aka yanzu aka take Jam Block kenan, Modern Market kenan. To a yanzu gashi kuma yau Allah ya kawo ga bypass a wannan kasuwa ta Gwari. To duka wannan tafiya ce take zuwa daga yau, daga wancan lokaci zuwa yanzu kenan.
To waya tsarin kasuwan yake ne?
To tsarin kasuwa kaman wace iri kenan kake tambaya?
Wannan nufi kaman inan bangaren ƴan gwarin nan ya tsarin yake ne? Akwai shugabanni ne, kaga wata kasuwa aka tada, akwai sarkin kasuwa, akwai kuma chairman, akwai sansu, kaman ya tsari yake na wannan?
To gaskiya haka ne, kwarai da gaske. Tabbas mu ma nan akwai shugabanni da wanda yanzu na tabbatar da maka da cewa ni ne chairman na wannan kasuwa na jihar Adamawa, baki dai ba ma iya wannan kasuwa ba, domin duk wanda yake taba wannan harkan Gwari da shafi jihar Adamawa to yana karkashin wannan kungiya ne, kuma ni ne shugabanta a halin yanzu. Kuma kafin ni akwai iyayenmu magabata da suka yi, akwai Alhaji Hashimu wanda shi ma Allah ji kansa Allah ya riga mu gidan gaskiya, akwai kuma shi wannan Mamadu dan kasa wanda shi ya karba daga hannun Alhaji Hashimu, akwai kuma Alhaji Adamu dan wanzan wanda shi kuma ya karba daga hannun wannan, akwai kuma Abubakar Mai Damma wanda ya karba a hannun shi Alhaji Adamu dan wanzan, sai ni kuma Alhaji Isa Adamu wanda na karba daga hannun Abubakar Mai Damma, Alhaji Abubakar Mai Damma. To a halin yanzu dai da muka zo daidai kenan,
kaman na san shi mai sarara zai ji muna ta tari alamun kan cewa muna tsakiyan kasuwan Gwari ne, na alamun kan cewa ko tana ga tattasai, ga tumatir, ga attaruhu, iyayen zafi da san su. Kaman waɗannan kayayyaki da ke gani a nan ake noma ko kuma ana kawo daga wasu sassa na Najeriya?
Ne, to alhamdulillahi gaskiya haka ne, wannan kaya da kake ganin shi kaman a yanzu ba iya namu na nan a jihar Adamawa ne kadai ba, amma ana noma shi a nan jihar Adamawa, ana kuma noma shi a sauran jihohi da suke fadin Najeriya, wanda kuma duk inda yake zamu je, har Sokoto zamu je, har Katsina zamu je, kai da arewacin Najeriya mu nan, duk inda ake noma wannan kaya babu inda ba ma zuwa mu je mu kawo shi wannan kasuwa damu na nan jihar Adamawa.
Na san irin waɗannan kayayyaki nau'i-nau'i ne, ga wanda bai sani ba, misali ga na san kamar tumatir, akwai cereal, akwai ƴar kwadan, akwai kaza, albasa ma kuma akwai daban-daban, duk da cewa na karambani ba sana ba ni na kaman waɗannan kayayyaki ya launukan suke ne?
To gaskiya ne kaman kana cewa kai karambani, ina ganin ba karambani bane, domin kai ma zamu iya cewa tunda dan arewa ne dan gwari ne, domin yau gwari yau dan baka kasuwancin ta kana noma ta, in dai dan arewa ne kai
to baka noma kuma kana ci,
yau ko baka noma kuma kana sai kana ci, to saboda haka dole ka shigo cikin wannan, zaka san irin wannan launukan iri din da muke da su. Haka ne, akwai launukan iri daban-daban kamar yadda ka faɗa, akwai siriya, akwai rukutar da shauransu, akwai UTC wanda yake zaka same shi yana da karfin nan sosai. To kaga kala-kala ne, haka albasan ma akwai kala ne, kusan yana nan kusan shi ma akwai kala uku, akwai fara sol zaka same ta, akwai kuma zaka samu wata kuma tana da ita ba fara ba, ita ba wannan ba, irin albasa da ake kiran da mawa kenan, wanda Hausa ake kiran albasa. Sannan kuma akwai ja, sannan akwai baka, wanda zaka samu jikin ta yayi baki sosai, kai kaman karan albasa da yana nan area wuri kenan. To yana nan shi kala kala ne gaskiya, kuma
yau da kace area wuri na bayan katsinin fashin ka ba daga can ya wuri na jihar Kebbi ake kawo, kuma a suna ne,
gaskiya suna ne. Wani lokacin ka san idan abu ya fito ko kuma aka ce asalin an samu daga wannan wuri, to an neman lakabi da wannan sunan wannan wurin ne, domin mutane su san ko tarihin abun, ko kuma su san yara abun ya fara fita daga farko. Amma ba wai a'a daga ya wurin ne ake kawo shi nan mu nan jihar Adama ba, irin ne wato akai mar wannan lakabi, wanda an meyuwa irin ma an yi shi anan, kuma an dasa shi anan, an kuma komai dai anan jihar Adamawa ko a Gombe ko kuma da sauransu. To amma saboda ainihin abun da yake duba shine yake masa wannan lakabi da area wuri.
To kamar yanzu haka wannan buhu da yake, naga albasa ne, wani irin albasa ne, ina nan ne kuko na Kano ne kuko na ina ne?
Kamar yanzu dai idon ka yana gani gashi nan kasuwa ya cika dim da albasa kamar yadda ya kamata, wanda a kwanakin baya bamu da shi haka. To wannan albasa yana nan ne kala biyu ne, muna da namu na nan gida Najeriya Adamawa, muna kuma da na Yobe, shi ne muke da su a nan kenan a yanzu abin da muke ciki a gaban mu.
To ya hawan kayaki, don na san a baya can bai wuce dan mako guda ba ko biyu haka nan albasan nan ya dan karin tsara da yi kusan 60 ko 50 kamar yadda bayanai suke tabbatar. Yanzu abin ya sako ko ya yake?
Eh, gaskiya abin ya sako, kuma mutane da dama ana fasara irin wannan tsada ne, wasu lokutan ga masu sayarwa, wasu lokutan ga masu manoma. To me yomukan abarawa Allah shi yake so abu ya sauko, kuma shi yake so abu ya karu, don da ikon sa ne daida ya so. To a halin yanzu da muke ciki yanzu, gaskiya ne kayan gwari ya riga ya sauki duka, ba mu tsada kaman da muke da shi, domin kaga albasa anan mu nan Adama ma zamu ce kusan mu muka ci sauki, ko kuma da sauran jihohin arewa mun ci sauki akan sauran jihohin kudu. Wanda jihohin kudu akwai gurin da ake ringa sai da albasa nan har naira 100,000. To amma mu kawai nan mun yi tsadar duniya da muka sai naira 70,000 ne. To amma yanzu ga sha Allah ya kawo abubuwa sun yi sauki.
Na ga wasu manyan motoci a fake da kuma kayaki, su motocin nan kayaki suke diba zuwa ina ne kaman ake kaiwa daga nan wannan kasuwa ake kai kayaki waje?
Lokacin da kaman namun kenan yanzu da ya fara fita, namun nan jihar Adamawa ana diba ana kaiwa sauran jihohi, namun na Najeriya nan da duk inda yake bukata, kamar yadda mu ma muna bukata muke zuwa sauran jihohi. Lokacin da namu ya kare ko kuma bamu da shi, muke zuwa muke soyawa. To sauran jihohi daga nan har Port Harcourt har Lagos duka ana sayan albasa, ana dura albasa daga nan a wuce da shi a tafi da shi sauran jihohi da mu da ke arewa.
To kamar taruna nasu akwai mamanta, akwai wanda ake kira yar gembu mai zafi, akwai kuma wanda ake gani da dogon namara da makamantansu hakan nan. Kamar ya bambancin waɗannan kayakin irin su tafi da taruhu da waɗannan da na ambata?
To kamar yadda kake ka faɗa, kace akwai tarugu, akwai tattasai, akwai kuma dan gembu. Dan gembu ne shi yana na yellow ne, ba dai yake da wannan ja ba, kaga wannan yana nan ja ne. To wancan kuma yana na yellow ne, shi kuma wannan dogon namara za mu iya cewa kusan kaman dangin barkono ne, ko kuma ce dangin tattasai. Shi baya gefen tarugu, domin idan aka ci wani lokacin tattasai ya tsada ma ana iya yin amfani da shi, amma kuma saboda shi ya dan fita tattasai zafi kadan, wasu in sun saye shi suka bar tarugu, ba sa amfani da tarugu, su suka sayi wannan dan za su ja marka da shi, kuma shi ma yana yin kauri sosai kamar yadda tattasai zai fitar maka da miya, shi ma yana iya fitarwa wani lokuta.
Sana'a gwari sana'a ne da ana gari kaman kan can yana da sarki ya da kuma wani lokaci sai takazanzan, har hakan yasa kan yi kirarin kan cewa daki da duhu, ko me yasa?
To ka san shi abu ne wanda yake kaman wanda yana lalacewa, ina ganin ba zai wuce wannan ne yake mutane suke dimuwa akan ya take din ba. Amma sana'a gwari abu ne mai sauki, wanda bai da wahala, in ka ce zaka yi shi ba wai wani abu ne da zaka je kana bata wa kanka lokaci sai ka je ka karance shi ko waye waye ba, in dai ka yadda zaka yi to zaka iya yin shi cikin sauki domin bai da wahala. Allah. Kudi ne zaka je ka rike a hannu ka je ka soyo ka kawo inda ake bukata in ma nan adama ba ya bukata zaka iya haura arba da shi sauran wata jiha wanda zaka je ka sai da abunka don ka samu abun da zaka rufa kanka
ba kaman ko sauran sanawi ba ka tada agwari akwai abin da ke kira dan wazai wane dan wazai ne agwari
to dan wazai ana nufin dan wazai ba kaman yanzu misali wanda kaman yanzu ni na kawo daga nan daga Gombe ko kuma na kawo daga Port Harcourt ko na kawo daga Kaduna ko Kano sai ni kuma ina nan a zaune idan ina nan a zaune kaga bako ne yazo to ni din sai in ce nawa zaka sayar min gaba daya kaga kasuwanci ne ba kawai dai ana yi wa abun lakabi ne da wani figa daban amma kasuwanci ne ni ne nazo na samu kayan ka buhu kaza ko buhu nawa ne sai na samu sai nazo na ce nawa zaka sayar min da wannan idan na yi zan sayar maka kaza ne eh kaza zan sayar to shikenan kai a matsayin ka na bako kenan sai ni saya sai in baka kudin ka
Jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi
Sunana Reverend Dr. DJ Dakuru kawo nasiha akan Yesu babban bukata ga duniya duka a irin yanayin da muna ciki a duniya damuwa na rashin taro damuwa na rashin salama damuwa na tattalin arziki ya nuna cewa mun fita layi na hanyar Allah kuma Yesu shine hanya shi yasa cikin littafin Mata sura 11 aya 28 zuwa 30 yace dukkan ku masu nauyin kaya ku zo gare ni zan ba ku hutawa zan ba ku kaya ku da zan ba ku yana da sauki in muna neman sauki muna neman hutu dole mu koma ga Yesu Almasihu domin an bayyana shine bisa ga Yohanna ta fare sura 3 aya 8 ya rusar da ayyuka na miyagu ba nufin Allah bina aikata mugunta a duniyan nan ya zo ne ya rusar da ayyuka na Iblis abinda yasa duniya na cike da mugunta yau domin an ci hanyar Yesu Almasihu aiki da yayi ya kamala a nan duniya mun kishi idan muna bukatun zaman lafiya da komai a duniyan nan mu dawo ga Yesu Almasihu shi yasa Yohana sura 3 aya 16 da 17 yace ga ma Allah ya aiko da dansa haifafe kadai da wanda ya bada gaskiya gare shi kadai lalace amma ya sami rai na har abada kuma yace hukuncin kenan wadanda sun karbe shi suna da rai wadanda ba su karbe shi ba ba su da rai na har abada za su halaka kamar yadda litafi na koya mana idan muna bukatun zaman lafiya da nasara duniya na mu dawo ga Allah mu dawo ga Yesu Kristi Almasihu kamar yadda mu yi Christmas lafiya sabuwar shekara cikin koshin lafiya Allah ya bishe mu
ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki
lafiya uwar jiki jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki kamar kullun ni ce Aishatu Sule dauke da shirin
amin amin summa amin
shirin namu na wannan makon za ku ji matsalar da ka iya samun jariri da zai kai ga rasa ji wakiliyar muryar Amurka Baraka Bashir ta tattauna da Dr. Muhammad Garzali Hashim shugaban tsangayar koyo da koyarwa na bangaren kunne na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano ga doctor
wato gaskiya abubuwa suna da dama irin wannan wanda jariri zai samu wanda iyaye ba lalle ne su dauke shi cewa zai zame musu wani abu ba amma daga baya zai iya zai wasu sufa misali akwai cututtuka wanda da wasu suka shafa ma tun ma yana ciki kenan abubuwa ne kamar cututtuka misali ciwon siga
tun yaro
na tun ma jariri na ciki ciwon siga misali yake baki guda daya kenan akwai kuma wasu magunguna za ta iya sha wanda duk lokacin da ake gina kunnan za su iya taba shi so misali kamar yanzu wadda zai sha wani lokacin shi sa ake hana su shan chloroquine a yanzu in kika lura da ana amfani da shi wajen antenatal care amma yanzu an daina saboda sukan taba lokacin da kunne yake girma akwai magunguna da dama wadda kusan yawanci likitoci suna taba halittar su to in kika dau wannan kin ga tun daga ciki kenan wata cutar kuma wata uwar za ta iya yi amma zai zo tsallaka ya taba yaron akwai cuta da muke kira rubella da likitanci kenan ko german measles ta yi kama da kyanda ta mu amma manya ne suke yi so tana iya tsallakawa
ba chicken pox ba
ita wannan rubella sunanta dukkansu dai dangi ne na wannan abin da ake kira virus yawa to za ta iya tsallakawa ta taba jin yaro so idan kuma kika zo lokacin ma da ake lebo wajen haihuwar yaro abu zai iya samun sa zai iya samun sa misali idan ya daidai numfashi ba akwai din abin da muke kira severe bas asphyxia saboda rashin sheshe iska a jinin sa so tana iya taba kwakwalwar shi to kuma har da sashin ji so yana iya fitowa a haka saboda akwai wanda ma suka shawo ya suke samun abin da muke kira cerebral palsy zaki ga yaro ba zai iya zama ba zai iya komai ba jikin sa ya shika yawa lakan ta taba ma ta kwakwalwa saboda haka sai kiga har jin ma ba zai iya samu ba da kiga ba sa iya rarrafe da wuri ba sa iya zama da wasu a cikin
idan aka samu
wannan
aka haifi yaron ana iya magance matsalar
yawanci idan dama an yi suka zo ba sa kuka da wuri wanda suke sassan kananan yara an dauke shi tun suna karano suke ba su magunguna akwai sashin su gura na neonatal neurology su suke ganin su har zuwa girman su dai su samu pediatric neurologist zaki ga ane musu gashi ane musu waye wanda iya wanda suka samu irin wannan zaki ga sun dade har girma ma za su kai suna fama da larurar zaki ga ko yaro zai tata ko zai tafi ba zai zama kamar sauran yara yan uwansa ba
ba zai magance shi ba kwata-kwata
gaskiya yawanci by definition mu anda zan muke da turanci sai mu ce it's a permanent non progressive brain hypoxic brain injury kai kinga abu ne da yake tabbas ba zai ci gaba ba amma iya labar din da zai tsaya kenan wanda ya taba kwakwalwar kuma ba saboda rashin iska ne yawa ya tauye masa wasu abubuwa da kwakwalwa take sarrafa sassa na jiki so akwai kuma wannan abun da kowa ya sani jaundice da take kama kananan yara neonatal jaundice ita ma tana taba musu ji yaro ga ya jaundice ya warke amma shi kenan later on zaki ga baya ji sosai wanda suke kenan wajen wata daya sannan daga baya akwai cututtuka ma wadda kwayan cututtuka ne kamar kyanda kamar hangun yawa sankarau duk wanda ya kama yaro ki ga zai iya taba jinsa saboda haka sai ki ga akwai kuma wanda dama a ginin ne ginin halitta haka yake kowanne wata akwai abin da ake ginawa zaki iya gani cewa a wani lokacin abin ba a yi shi daidai ba kamar masu cin da nake miki misali cindo tsarin yatsa shida to kin ga su ma sassan halitta na can ciki din ma sukan iya samun ƙari ko rage su sai a haifi yaro da shi ma ba za a gane ba saboda haka kin ga duk lokacin da uwa ta bari a ɗaki tana da ƙaramin yaro ta gaje farka ba ya kamata ta san cewa miwa baya ji sosai tunda akwai waɗanda za a iya kawo su daga an yi musu wani abun da kuma zai taimaka musu ko da ba su ji ba kuma harkar ilimi ya ga an rayu su ba za su zama dai abin da muke kira in isolation ba kamar sun rabu da sauran duniya so shi ne so za mu iya kallon su ta haka so in kika lura za ki ga cewa akwai ƙwayoyin cututtuka akwai magunguna da kuma wasu cututtukan na wadda uwa suka shafa duk za su iya taɓa ji.
Na yi kura ya ban likitocin duniya waɗanda ba su da reko sabiya irin waɗanda ba rani ko damuna ban ɗauke da yanayi ba guda ɗaya irin waɗanda sanyi ko ko baza ba su hana musu aikin duniya irin waɗanda sun kasa ɗaukanta da rayuwarsu babu batun malaga irin waɗanda sun ka tafi gardin da lokutan su don ceta mara lafiya ire-iren su ne ne ka gaisarwa a baita kan da na yi wa taken lafiya
wannan bangaren ji kenan saboda shi kunne aikinsa guda biyu ne akwai harka ta balance tsayuwa daidaituwa in ka tsaya ba za ka yi jiri ba ba wani abu. So akwai cututtuka wadda
kunni yana sa jiri idan bai daidaituwa
kunni ai shi dama aikin su biyu ne da jiri ai balance ya sa kaka daidaito a tsayuwar
da kake
raikuwa da kuma jin magana aiki biyu Allah ya kirkire shi ma. So wannan sassan sun fi taba bangaren ji. Akwai kuma wasu cututtukan wadda su yawanci ma ba a gane su sosai.
Misali
kamar akwai abin da muke kira Meniere's disease. Duk da ba ta da yawa a yara amma wasu yaran sukan iya samu. Inda yaro ba zai iya gaya muke yana jiri ba. Sai dai ke ki lura a matsayin ki na mahaifiya. Ba zai iya gaya muke yana jiri ba amma yakan kama su. Ki ga cewa su to akwai kuma wanda in sun data su iya gaya muke suna jira. Wasu zaki ga ba za a damu da su ba. Wadda kin ga yaro zai girma da wannan har girman sa tsufansa sai ya yi hankali sosai ya tara hankali zai ce ai shi ya daɗe yana yin jiri su wannan sashi ne daban wadda su kuma wasu daga cikin cututtukan da muka faɗa musamman ƙwayoyi na magani za su iya taɓa shi ma sassan saboda haka aka gina su guda biyu sai shi ne yadda za ki kalli kunne ga yadda yake faruwa tun ma yaro yana ƙarami har gina shin ma shi ma haka suke faruwa. So yaro za ki iya ganin sa ya zo ko da rashin jin magana ko kuma a'a ga jiri duk da jinin zaki ga bashi da yawa a yara
jinin ba to rashin karfi ke a takaice
a rashin dai tsayuwa daidai ta bo daidai ta jikin ka kana tsaye sai ka ji hajijiya
eh kuma hajijiya mutane za su dinga gani kamar
eh to ai shine wani yaron zaki ga kana zaune da shi kansa yana haka ko kuma ki ga ido ana iya ganewa haka eh ko ido ki ga yana dan ka'awa because sake yake idan bai iya tsayawa ba ko a kwance yake ta kama shi a ido ne zai kada saboda shi ne zai dinga tunani za ta gaya kwakwalwa kamar gari yana juyawa ne ko wani abu.
To idan aka samu irin wannan matsala akwai magani?
Akwai wacce jijiyoyin cutuka da ke gani akwai wanda muke magancewa inda suna da dama ba za a ce kaza ake yi. Misali shi wannan jirancin da shi kunne dama an saba da shi yau domin an rasar rashin jin magana ne za a iya ma cochlear implant ga wanda can abun na ciki ya ɓaci abun da muke kira cochlear implant ne wani electrode ne wani
jijiya
a to ai kiran sa jijiya da wasu electrode shi ake muke zura a cikin kunne can cikin dodon kunnen ne akwai wani abu da ya kama da wanda ya kama da
wanda ake cewa
dodo eh shi dodon kunnen kin san wanda Bahaushe yake faɗa shi ne abin da yake taba sunan sa tympanic membrane to amma a can ciki akwai abu da ya murda kamar dodon koɗi sunan shi cochlear to shi muke zurawa shi wannan electrode din kamar harka ce ta wannan wutar lantarki misali na'ura ce amma zare ne na na'urar muka zura shi bishiyar wannan nan da ɗaya tun dama ita ke ɗaukar ƙara kuma wannan iri ne ya danganta da yanayin ƙarar ko daga sama ne ko daga ƙasa to muka zura shi ya murda idan ƙarar ta je su wannan abin shi zai ɗauke shi saƙon sai kai ma ƙwaƙwalwa so kin ga aka musu wannan wannan kuma sai kin ga kawai na'ura za a sa masa ta ji daga waje ya ƙara masa ji.
To anan za mu tsaya idan Allah ya kai mu mako na gaba za ku ji ƙarashin tattaunawar tasu game da yadda za a magance matsalolin ciwon kunne da jariri kan fuskanta. Da halin yanzu a madadin Dr. Muhammad Garzali Hashim da Baraka Bashir da Majulu Lazarus Gresham da ta hada mana a shirin ni ce Aisha Tsile ku kasance cikin koshin lafiya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lafiya.
Masu sauraro baki daya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.